نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرين ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سورة يوسف عليه السلام مكية وهي 111 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام
أيا أولادي منا شاء تفس وتم رمضان شكرا الهجرة تمنى الله صلى الله عليه وسلم تنادى شكرا دبولا دالي هدو دأربعين دهدو واندشيتنا يديدي دا ترى ga watan April miladiya tana da shekara 2023 to alhamdulillah kaman da yanda aka sani jiya 17 ga wata kaman yanda aka sani mun fita Badar kuma an ga abubuwan da suka faru a Badar da irin yanda rundunar adalci ta rinjayi rundunar zalunci a jiya a cikin wannan din musaidiye ina dubawa sannan naga akwai inda na fadi cikin mutanen da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wanda za su yi mubaraza akwai sayyidina Ali akwai sayyidina Hamza to sai na manta na ce Utbatu saboda wancan matsayacin da yake cikin wadancan din shi Utbatu ne da Shayba da kuma Walid dan Utba a ƴaƴan Utba da Shayba ƴaƴan Rabi'a sai Walid dan Utba sai na manta na ce Utbatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib amma sunansa Ubaydatu ibn al-Harith Ubaydatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib shine na ukun da sayyidina Hamza da sayyidina Ali da sayyidina Ubaydatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib yana daga cikin wanda suka yi shahada shi a wannan waje kamar yanda aka sani an kashe mutum 70 a cikin su an kuma ribatar da mutum 70 a cikin su cikin wadanda aka kashe din har da Abu Jahal cikin waɗanda aka ribatar din kuma na gaya mana haddasu sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib a wannan lokacin bai riga ya zama ya bayyana musuluncinsa ba to sai kuma amma a cikin muhajirai da ansar wato musulmai wanda suke tare da manzon Allah duka mutum 14 ne kawai aka kashe takwas daga cikin su ansar ne shida su ne su kuma muhajirai kaga ga shida ga takwas nawa kenan 14 to haka aka yi saboda haka bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a washe gari a irin rana irin ta yau yayi magana akan ya kamata a yi fansa an tattauna tsakanin fansa din da kuma a kace su manzo Allah ya nemi shawarwari na sahabbansa wasu daga cikin su sun ba da shawara akan a kace su kawai kamar su sayyidina Umar cewa ya kamata yayi a samu rami a kewaye ramin da kaya a sa su a ciki kawai a banka musu ta shi da kawai amfanin su shi kuma manzo Allah ta san yanda yake da tausayi to a ƙarshe dai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace to ni dai ina ganin manzo Allah ɗan uwa ne duka ɗan uwan mu ne da dangin mu a karbi fansa kuma muna buƙatar kuɗi in an karbi fansar muna buƙatar wannan abin da za a samu na fansa din tunda ai an fito ne dan a tare a kwaci abin da suka kwata daga na musulmai to kaga ana buƙatar kuɗi kenan to ala iyalin dai manzo Allah a ƙarshe dai ya karbi dai fansa din didda dai daga baya sai sayyidina Umar ya zo tare da manzo Allah da shi da sayyidina Abubakar suna hawaye suna kuka yace to me yake sa ku kuka ne kuwa ku gaya mu abin da yake sa ku kuka in na kuka ne na taya ku kuka in ba na kuka bane nayi kukan dan kuna kuka saboda haka sai yace ga abin da Allah ya saukar ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard hatta yuskhina fil ard har sai an dansa ta kasa da jinin su turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim Allah yace to wannan shine dai ko kuna neman abun duniya ne to Allah yana son da lahira ne bai kamata a ce manzo Allah yana da fursunonin yaki ba har sai an dansa ta kasa da jinin su to wannan dai yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu to bayan an yi wannan manzo Allah ya babba da fansa daga cikin wanda aka dubi fansa har da Abul As bin Rabi mijin sayyida Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta turo da abun wuyanta da dan kayayyakin ta tace gashi nan a bayan a karbi fansa wanda shine aka ce da manzo Allah ya daga sai da ya rika hawaye saboda ya tuna sanda Nana Khadija ta cire wannan abun wuyan daga wuyanta ta sa wa sayyida Zainab lokacin da za a kai ta gidan miji to sai ya tuno da wannan abun saboda wafa na manzon Allah shi ka alƙawari to dai wannan abun haka aka yi a ƙarshe yace in kun in babu matsala mu maida mata mu baka fitnan yakin ta kuma mu mayar mata da wannan kayan nata suka ce manzon Allah wannan ba shi ka shawarce mu ba ce a ina buƙata kuma ku ba da ra'ayinku suka ce sun yarda surikin ta ne fa kaji ba ai da baki dai shi ba ma cikin fursunonin yaki ba dan shi ba ma a ji shi ba ai haka yake amma manzo Allah haka yake saboda adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kama fursunonin yaki an rike su da daddare gari an kama su da irin kamar irin jiya kenan sai aka ga manzo Allah ya kasa kwance ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya kasa bacci ya kasa nutsuwa wani ba an fara yace masa manzo Allah wai me yake faruwa ne na ga duk hankalinka a tashi sai ce wallahi nishin baffana Abbas nake jiyowa duk sanda na ji nishin sai in ji hankalina ya tashi to da suka ga haka sai wannan ba an sarin ya sada da a hankali ya bi dare sai ya bi je ya sassauta wannan daurin na jikin sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib a lokacin da aka sassauta wannan daurin shikenan sai Abbas ya samu relief sai kawai ya kwanta sai ya bacci sai manzo Allah ya ji ya ce a mali la aqmu amin al Abbas ya na daina jin kuma nishin Abbas ne yanzu na daina jin nishin Abbas aka ce ai yayi bacci aka fito ya aka yi sai shi wannan mutum ya ce amin Allah saboda damuwar da naga kana ciki sai naga bai kamata a bashi a wannan yanayin ba dan zaka shiga cikin tashin hankali dan haka shine sai na je na sassauta daurin sa shine sai manzo Allah ya ce to ka koma duk sauran fursunonin ma kai musu wannan ka sassauta musu daurin nasu ba iya shi kadai ba ka ji fa adalci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka bi su duka baki da aka sassauta daurin kowa ya samu relief albarkatin Abbas bin Abdul Muttalib shine ma kuma yana da dan manzo Allah ya fada sai in kun hada da Abbas ka rubuce shi saboda ya dade yana musulmi kawai wannan ya fito ne da mutanen garin su amma ba kafiri bane to haka dai aka yi kuma sannan daga baya aka zo aka yi maganan ganima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci duka abin da aka kuka ganimanta halaliya ne gare ku tayyiban kuma tsarkakakke ne babu komai a tare da wannan an ba ku dama ku ci wannan ganima din to anan akwai abubuwa da yawa waɗanda suka faru wanda kamar yadda na gaya mana Badar cike take da abubuwa na tarihi, cike take da abubuwa na ban mamaki. Amma ranar 17 ga watan wannan Ramadan din nan, to ya taho mana da abubuwa kuma da yawa. Bayan wannan nasara da aka samu a Badar, kar mu manta dai kuma ranar 17 ga watan Ramadan ne kuma dai Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya shahada. Shekara ta 40 nake ga daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka je aka sare shi. Abdurrahman ibn Muljam ya sare shi, daga nan kuma ya yi shahada. Saboda haka 17 ga wata kuma ta bar mana wannan abu. Bayan waɗancan 14 da aka kashe tare da manzo Allah kuma ga waɗannan. Sannan kuma cikin abin da ya same mu jiya da daddare a daren jiya, akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan shehin mu مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه وأرضاه لسنا سيدي موسى الكاظم الشريف موسى الكاظم دم مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني وشكركم الجيع الله يمسر رسوا يودنا أكي جنازة سوصبوا لحكا لك منا تيجونم تعزية لكما جيائين وانا لشي لأكي الشيخ موسى الكاظم didda dai ayyan maulana duka haka suke, amma yana daga cikin wadanda suke da abubuwa da yawa bayan hardal alqur'ani da zurfi na ilimi da Allah ubangiji ya bashi, kuma ya bashi kyawawan hali da dabi'u, kuma mutum ne wanda yake kishin musulunci, yake kishin hanyar da yake kai, mutum ne wanda yake da son jama'a, mutum ne wanda yake da son zumunci, mutum ne mai sakin fuska, kuma dai Allah dai ya karbi kayansa jiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratu Hudin alayhi salam. Idan ba a manta ba, a jiya muna cikin fasarar fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله yana cewa wa kullun naqussu alayka, kamar ka ce kenan, ka ce to duka dai in mun hada, naqussu alayka, muna baka labari ne min anba'ir rusuli, wani abu ne daga labaran manzanni, ma nusabbitu bihi fu'adaka, abinda zamu kara tabbatar da zuciyarka da shi. Wajaaka fi hadhihi alhaq, kuma gaskiya ya zo maka a cikin wannan din, wa mau'izatun, da wa'azi, wa zikra, da kuma ambato ko wa'astarwa, lil mu'minina, ga mu'minai, wa'azi da tunatarwa ga mu'minai. Wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli, har kullum koko kace ko da wani lokaci koko duk a jimilce shine kullun din, muna baka labari na daga labaran manzanni wanda suka gabata a gare ka, kamar yanda yayi magana akai yake cewa zalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasib, a can baya yake tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Saboda haka muna baka labarin manzannin da suka gabata a gare ka, duk Allah ya ce akwai wadanda muka baka labari, akwai wanda ba mu baka labari ba. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, akwai wanda muka baka labari, akwai wanda bamu baka labarin sa ba. Yace to haka nan muke baka labarin annabawa, ma nufabbitu bihi fu'adak, abinda zamu kara tabbatar da zuciyarka da shi. Waja'aka fi hadhihi alhaq, waja'aka alhaq, kuma gaskiya ya zo maka, fi hadhihi, wannan hadhihi din malaman tafsir suka ce wannan surar ita Hud din. وجاءك في هذه الحق, gaskiya zo ma a cikin wannan surar, koko wajaaka fi hadhihi alhaq, gaskiya ta zo ma a cikin wannan kissoshin da muke baka. Wajaaka fi hadhihi alhaq, gaskiya ta zo maka a cikin wannan rayuwar ta nan duniya, duk wannan hadhihi din za ta dauka. Alhaq kuma me? Gaskiyar zance wanda babu tatsuniya, babu ƙaryar labari. Idan ya fadi labarin, babu wanda ya isa ce ba haka labarin yake ba. To wannan aka ce shine haƙuƙin, koko gaskiya ya zo ma cikin abin da ake maka wahayi da shi na labarin da ake baka,
ko kuma gaskiya yazo maka din nan wannan gaskiyar ana nufin annabta wato sai a ce annabta ta zo maka a wannan rayuwar ta duniya kuma mun baka labarin da a cikin sa akwai wa'azi da tunatarwa ga masu imani to a cikin wannan maganar ne Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Uniyas radiyallahu anhu yake cewa yace to idan har zai zama za a bawa waɗanda ba a za a bawa annabi wanda shi ya fi fifiko a cikin dukkanin annabawa amma in an ba shi labarin annaba wanda ba su kai shi ba sai Allah ya ce a cikin wannan labarin za mu ƙara tabbatar da zuciyarka ta ƙara ƙamewa ta ƙara dakewa akan abin da kake kai kuma gaskiya ya zo maka a cikin wannan wa'azi ya zo maka a cikin haka tunatarwa ta zo amma ga masu imani sai ce to idan har zai zama za a ba da labarin annaba wanda ba su kai girman annabi Muhammadu ba amma a bawa annabi Muhammadu labari zuciyarsa ta ƙara nutsuwa a cikin haka saboda labarin annabawa da aka bashi sai ce to ina ga kuma in an ɗauki labarin shi annabi Muhammadin wanda yake mafi fifici a ciki an ba da labarin ga waɗanda su kuma ba annabawa ba fa an gane wannan maganar in dai har za a ba da labarin annaba wanda ba su kai annabi Muhammadu ba amma aka ce wa annabi Muhammadu in mun baka labarin zuciyarka ta ƙara nutsuwa ta ƙara dakewa ta ƙara tabbatuwa kenan za ta yi wani amfani duk da ya fi su to ina ga shi kuma da ya fi su din mafificin shi kuma ya ɗauko labarinsa aka riƙa bayarwa ga waɗanda su kuma ma ba ma annabawa ba ne kaga dole zuciya za ta nutsu idan haka shi yasa sai yake cewa ya kamata a yalwata faɗaɗa maganganu akan manzon Allah a riƙa tattaunawa akan halinsa a tattauna akan ɗabi'arsa a tattauna akan martaba da matsayin da Allah ya bashi a tattauna akan muƙamin da ba shi yace Allah ya bashi wannan mutane Allah ne ya zabe shi ya kuma fifita shi akan kowa akan komai a na farko a na ƙarshe tun daga halittar duniya har ya zuwa ƙarshen duniya ba a yi kamar sa ba ba za a yi kamar sa ba kuma ko mutum ya so kuma ko da ya ki ka ce ka yarda ko ka ce baka yarda ba duk ɗaya ne baya buƙatuwa zuwa ga wani tafsiya daga wani mutum Allah ya riga ya gama masa shi yasa sahabbansa suka fi kowa sanin matsayinsa da martabarsa duk abin da aka ce ya danganta da manzon Allah sahabban annabi su ne mafi girma mafi sanin muhimmancin wannan abu ya sauka a zaman da ya je hijira ya sauka a gidan Zaid ibn Khalid ibn Zaid shi ne Abu Ayyub al-Ansari kenan da ya sauka a wajensa ya ce masa ya Rasulullah za mu dora ka a saman beni mu mu tsaya a sama a ƙasa ya ce saboda me ya ce saboda ina jin kunyar a ce ina sama kana ƙasa ka ji yadda sahaba annabi suke yi ko shi yasa idan kana kwatanta misali a ƙa'ida ta magana in kana kwatanta misali ka ce wane da wane da wane da manzon Allah wannan danyar magana ce ba a hada shi a lissafi ai shi ka dai bari wa mutanen amma shi manzon Allah ba a hada ko maganar da kake faɗa gaskiya ne idan ta zo da rashin ladabi ga zanabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunan wannan maganar munkaran min al-qawl mummunar zance sunansa gaskiyar ce za ka faɗa ma ba a iya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ma lallaba shi yake afa Allahu anka yake ko sai masa lima azinta lafin ne ba manzo Allah an zo an mar ƙarya da gaskiya ya ce ku je ku zauna Allah yana so ya ce manzo Allah me yasa kace su zauna da ka bari mana a gane me gaskiya da me ƙarya a cikin su lima abinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lam al kadhibin ka gane masu gaskiya ka gane masu ƙarya amma kafin a ce mar haka sai da aka ce afa Allahu anka Allah ya maka rangame kuma manzo Allah ya riga yayi rangame ba amma lima azinta lahum me yasa ka musu izini ne kafin a yi maganar sai da aka bashi hakuri aka lallashe shi an fa yabe ba kar ka ji mun yi wannan maganar ka dauka wani abu a ba komai ba haka fa Allah yake nufi a to me yake nufi to afa Allahu anka Allah ya ma rangame fa lima azinta lahum Allah ne yake magana da shi a wannan wajen sahabbai su ne za su biyo baya akan wannan abin. To kawai shi kenan sai wani ba a ga me ya tashi ya rika fadar maganganu na rashin ladabi ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko maganar gaskiya ka fada ga janabin annabi sassautawa ake yi. Mutumin da yafi kowa kaushi a duniya, wanda yafi kowa tsiya a duniya Fir'auna, da Allah zai aika annabi Musa da Haruna dan uwan su, sai ya ce musu ku tausa zance in kun ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ku rika gaya masa zance mai laushi, watakila zai wa'azu ko ya ji tsoron Allah, watakila zai wa'azu ko ya ji tsoron Allah. Amma sai aka ce a tausa zance, to ba zai yi ya zama to kana tausa zance ga matarka da ɗanka ba, amma da janabin manzo Allah in ka tashi hada sai kamar kudin goro da mutane ba a yi wa annabi haka. Ko maganar da ka faɗa gaskiya ne, ba wai maganar me kace ba, a'a salan yanda kace din ba mai kyau bane, ba mai kace ba, a'a ba ruwan mu da mai kace, salan ba haka ake yi ba annabi ba, ba haka ake masa. Abu Ayyub al-Ansari abin da yake ce ba zai yi ya zama kana kafa ina sama ba a yi haka. Yace wallahi idan za su yi tafiya a saman benin, a hankali suke tafiya da shi da matarsa. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Abu Ayyub ka bar ni a nan kasa, saboda ba za mu rika wahalar da mutane ba, na in sun zo wajena gaishe da sai sun hau saman benin su je, ka bar ni a nan kasa, wanda duk in ya shigo wajen gaishe da kai a gaishe ne a nan wajen ba sai an shiga can ba. Yace to shikenan, to in za su yi tafiya a hankali santan suke yi, wai karfi tafiya da sauri, kasa ta zubo kasa, saboda kasan yanzu ta kuma juya ta koma sama, domin manzon Allah mafifici yana karkashin zai rasa. Ka ji fahimta fa sahabbai suke. Yace wata rana kaddara ta sa kawai sai tsoron darmu ta fashe, kawai sai wannan din sai ta fashe, sai ruwa ya farare. Katifar da muke kwanciya a kai ita kadai ce, haka muka yi sauri da ni da matata muka kama muka tare, muka tsane ruwan da shi dan kar ya gangaro kasa, domin manzon Allah yana ba wai ya tsaka manzon Allah ba, kar ya yo kasa, ba a san me zai faru ba, domin manzon Allah yana haka fa ake yi. Sa sayyidina Umar radiyallahu anhu a kissan nan shahararriya ta Imam Ahmad lo akan maganar indararan gidan Abbas bin Abdul Muttalib, lokacin da sayyidina Umar ya zo yana mashru yana project na fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka sani manzon Allah bayan da aka yi kazwatu Khaybar sai ya fadada masallaci ya kara masa, ya kara girman sa, aka kuma yi wasu abubuwa gyare-gyare a ciki. Zamanin khalifin sayyidina Abubakar bai yi wannan abun ba, in banda wasu ginshikai da gara da kwari suka fara ci ya canza su, shi ma da kar da karfe da aka yi ruwa rana da shi, da zai zo ya canza din fa, in an nemo doguwar gwafa sai a yi rami mai zurfin da ya fi wannan din, a yi rami mai zurfi sai ya kama ya ce ina sahabbai ku taho mu kama mu kakkama a kakkama tare, sai ya haka a saka a ciki, sannan a jona ta da nan wannan, sannan a zare wannan wata manzon Allah ya kafa, yana yi yana astaghfirullah wai zai cire wa abun da manzon Allah ya kafa a wajen. Haka yake yi, sannan da aka yi wannan aikin aka gama, to zamanin khalifin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine sai ya rika fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana fadada shi. To a ƙarshe a gidajen sahabbai jijjikin gidan masallacin manzon Allah suke, sai ya samu sahabi ya ce masa, to da Allah za mu baka fili a waje kaza, mu baka ginin da zaka kudin da zaka gina shi, wannan ka bar mana za mu ƙara a cikin wannan din masallaci. Aka yi tattalin haka ana ta yi sai gidan Abbas da Ibn Abdul Muttalib kadai shi kadai ya saura. Aka zo aka ce masa, Abbas da Allah ka ba mu gidan nan shi ma a ƙara a kai, ya ce a ba bayar ba. A ƙarshe ya lallashi shi ya ƙeta, daga baya ya ce masa, to Abbas gidan nan naka, ko dai ka ba mu ko ka sayar mana ko kuma mu kwace. Ya ce ba zan bayar ba dan ban tashi kyautar ba, kuma ban tashi sayarwa ba dan bana bukatar kudin sa, sannan ko ba isa a kwace mun batun da manzo Allah ne ya bani. To sai yace, to wannan magana taka tana bukatar sai wani daga cikin sahabbai ya shiga tsakanin mu ya raba mana gardama. Yace to ka zabi wanda kake so, aka zabi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu alaram wannan yana daga cikin gwanayen alqur'ani wanda Allah ya aiko yana gaishe shi saboda karatun qur'ani mala to yace mashi to wannan kai wanda yafi su karatu dama manzo Allah ya fada wa aqra'uhum likitabillahi Ubay ibn Ka'ab yace masa to kazo yaje ya same shi yace masa kaji kaji abinda muke magana da shi Amir mumin na ce zai kwata gidana ni kuma na ce ba a sa kwatin batun da manzo Allah ne bane ko ba zan bayar ba ko ba zan sayar ba yace to shine yace a kawo kara wajenka yace to Amir mumin ni ba abin da zan ce maka yanzu amma zan baka wata kissa lokacin da Annabi Dawud alaihi salam yake ginin Baitul Maqdis akwai gidan wani talaka da yazo kusa da gidan masallaci sai yace masa wannan gidan naka mun karbe shi amma ga fili can mun baka a waje kaza kuma ungo kudi wanda zai ishe ka ka gina wannan abun har da rara wato zai ishe ka ka gina ka sa kaya kai komai ka samu sauran kudi ka sa aljihunka amma ba zabi aka bashi ba kai an karba ne an yi amfani da mulki sai Allah ya mar wahayi yace a Dawud a cikin ginin dakin nawa ne har da kwace sai kai to daga nan sai ce to ashe ko wannan abu tunda an yi masa mu'ataba ba lalle ginin aikin nan bai zama karshen sa amma sai ce ya Allah ginin nan in dai ba ni ne zan gama shi ba Allah ka sashi a cikin zuriyata ai wannan aka ce shine dalilin da yasa sai dai sayyidina Sulaiman ne bin Dawud alaihi salam ya karasa wannan ginin amma Annabi Dawud bai samu ya karasa shi ba sai sai kana Ubay ibn Ka'ab da ya kawo wannan kisa sai ya ga bakin sai na Umar sai gane wa anar saboda haka sai ya shiru ya bar magana wata rana ana sallah sayyidina Umar ya bada sallah ya idar ana ruwan sama sai indararen gidan Abbas din yana watsowa cikin masallaci kawai sai fa ya watso masallaci watso ruwa duk ya bata a masallata sayyidina Umar yana sallamewa ya miƙe ya harare wannan indararen sannan da ya gama tasbihi sai miƙe ya tsalle ya kamo shi ya cizge shi ya finciko shi ya fadi kasa ya jefar yana huci Abbas yana zaune yace masamirul mu'minin yace kaga wannan indararen da ka ciro sai yace wallahi manzo Allah ne ya sa shi yace manzo Allah ne ya sa shi yace ni na dauki manzo Allah a saman kafada ta haka ne na duka manzo Allah ya hauka fada ta ya sa shi san da nake ginin gidana dan tare da manzo Allah muka gina gidan shine da suka turo sayyidina Umar yana tsaye yana wannan hutu aka ce sai zauna kafafuwa sun kasa daukar sa ya zauna da ya zauna yace Abbas yace na jikin sa yayi fanyi yace na rantsa da girman Allah wallahi alazim sai na duka ka hau saman ka fada ta ka mai da wannan indararen yanzu haka Amir al-Mu'minin sayyidina Umar ya sunkuya Abbas ya hau saman ka fada sai daga yaje ya mai da indararen sannan yace to na ji baki na yi shiru sannan daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sai da Abbas bin Abdul Muttalib ya gama shirye-shiryensa a hankali sannan sai ya kwashe kayayyakin sai ya koma sai ya ce to Amir al-Mu'minin na yi fakin waje kaza kuma wannan gidan nawa gashi nan na bayar a ƙara cikin masallaci abinda wannan kissa take karantar da mu duk abinda aka danganta shi da manzon Allah kadai to sahabban Annabi a wannan abun a wajen su ba karamin abu bane sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana tafiya sandar da take hannunsa lokacin da aka fara tawaye wannan katan nan aljahada bin sa'id yazo ya kama ya wace sandar daga hannunsa yayi haka ya kama zai sa a jikin gwiwa sai Allah suna ce masa kai sandar Annabi ne yace to sai me haka yace sandar Annabi ce fa sandar manzo Allah ce to sai me ya kama ya sa a wannan dinsa to aka ce bai shekara da kafarsa ba kansa ta kama gwiwa sai da aka fitar da tsayewa da komai jikinsa kafin shekara kuma sai da ya mutu saboda wannan abin da yayi wannan magana an ce magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan buzan sayyidina Umar yayi sayyidina Uthman yayi ta ƙarshe kenan kallon sa da ya harare shi ya shiga gida shine shigar gidan da yayi wanda bai fito ba sai dai aka dauko shi an yanka shi a can ciki haka sabon annabi suke yin abu ya shafi manzon Allah saboda haka dan uwa idan ana magana akan manzon Allah na tuzza neman maganganu ake waɗanda suka fi tsarki suka fi laushi suka fi girmamawa suka fi kimantawa suka fi mutuntawa domin Allah ma haka yake masa kina shekul islam yake cewa uhassinu durral lafzi fi dhikri wasti ni fa ina neman lu'alu Allah tuzani tana da jera su unazimu durral lafzi tana da jera su idan zan nemi lafazi sai na nemi wanda yafi kyau idan zaka ce a mai kyauta sai in ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce mafi kyauta mai kyauta haka kake cewa ko ako sai ka ce mafi kyauta duk abin da za a yi sai an fifita manzon Allah a magana haka ake yi saboda haka idan zan san waɗansu annabawa zai ƙara tabbatar da zuciyar manzon Allah akan abin da take kai ina ga kuma zancen sa mafifici cikin annabawa din idan har ya zama an ba da labarin sa ga waɗanda su kuma ba annabawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa shi da kansa yake gaya mana a shahararren hadisi da Imam Ahmad yake riwaya daga Jabir bin Abdullah al-Ansari cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana ya taba samowa wani labari na wani abubuwa ayoyin at-taura yazo yana fada aka ce wannan fa menene sai ai wannan magana ne ta at-taura ce at-taura yace Umar at-taura yace ina tsakanin ku din shakku za ka yi ne yace amma wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i yace na rantsa da Allah da Annabi Musa yana rayuwa wallahi babu zaman lafiya a wajensu sai fa biyo ni shi ma Musa sai dai ya bi ni ba haka fa yake fa Allah ne ya karbi alƙawari da annabawa yato in aka wallahu misaqa annabiyina lama ataitukum aw lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum aka ta musu la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika aw la yakum al-fasiqun wannan ayar kullun ina ga mana cewa Allah ne yake musu magana a kai yarjejeniya ce akai idan Allah ya bada ya kawo alƙawari Allah ya kada da annabawa da Allah ya ce wa idza akhadna min an-nabiyina mithaqahu wa minkum wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam to yanzu su ne Allah ubangiji yake fadar alƙawarin wa akhadna min mithaqan gariza to anan wajen da Allah ya tashi bada wannan labarin shine sai to ga abun idan manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da yake tare da ku za ku yi imani da shi za ku gaskata shi kun tabbatar da wannan kun riƙe alƙawari na akan wannan to ku shaida ni ma ina tare da ku a cikin masu shaidawa kamar ayi yarjejeniya ne a ce to kowa ya rubuta a rubuta sai ku sani bayan an sani sai to ku bani ni ma wa ana ma'akum min ash-shahidin shi ma yayi sani din sa sannan yake to kuma yanzu famanta wallahi ba'da zalika wanda duk ya bijile bayan wannan fa ulaika humul fasiqun wadannan sune fasikai annabawa fa wa idza akhadna mithaqan nabiyina amma Allah ya kawo fa ulaika humul fasiquna saboda ana magana akan alƙawari akan manzon Allah saboda haka kowa abinda ya kamata ki kira akwai wata riwaya da aka yi irin wannan dai ta wannan kadiyya ta sayyidina Umar wanda a ƙarshen sa yake cewa yanzu da a ce Musa zai sauka ku bashi ku bi shi ku banni law nazala Musa fattabatuhu wa taraktumuni la dalaltu da za ku bashi da za ku bi shi ku banni yace da kun bata domin ana hazzukum min annabiyin wa antum hazzu min al-umam ni ne rabon ku a cikin annabawa ku kuma ku ne rabona a cikin al-ummai saboda haka Allah ne ya ba ku ni ya ba ni ku amma saboda ku din saboda ni sai da Allah ya ce muku kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda haka mu koyi ladabi wannan kawai dai wannan wani bangare ne daban idan ana magana akan manzon Allah ba a jera shi a cikin inna rubbi ba a jera tashi a cikin wannan akai kuma ma bai kamata ya zama mutun yana fadar sunayen wanda yake fada da su ba kuma sai ya kawo manzon Allah a cikin wannan zulun wannan abun sai yake nuna cewa kamar kenan shi ma duk yana daukan su a matsayi ɗaya ne tare da ba haka yake kamata ba da kamata yayi waɗanda mutum yake fada da su sai ya fadi iya ya su ya su tunda baya fada da manzon Allah to bai kamata ya tashi a wannan zurin ba yawa amma tashi a wannan zurin sai ya nuna wa mutum kamar to ko dai shi ma yana fada da manzon Allah din saboda haka dai ya kamata mu koyi ladabi Allah ya koyar da mu ladabi ya kuma ba mu ladabi kamar yanda sahabbai suke yi ko ko mu rika kwatanta yanda sahabbai suke ga jannabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waja'aka fi hadhihi alhaq gaskiya ya zo maka cikin haka wa mu'izatin da wa'azi wa zikra da tunatarwa lil mu'minina ga mu'minai na'am
wa qul lil ladina la yu'minuna amalu 'ala makanatikum inna 'amilun وانتظروا إنا منتظرون
نعم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وقل كفدا للذين لا يؤمنون ده متعلم ده باس ده إيماني بسي إيماني با وشوف مسو اعملوا على مكانتكم بأيك أكم مطعيركو كوكو أكم يندفكي كو أبنزرنكو شين ده كمان لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بين أو لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم أقول ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أقولكما لكم دينكم ولي دين فوانا أبوكم الله ينالونا منا شوى كدير موتن دبسي إيماني بكجوكي أيكي أمطيركم ni ma ina tawa ina nawa aikin akan nawa matsayi koko kowa yayi aiki akan addinin sa ni ma ina yin nawa akan nawa addinin haka Allah yake ayi sannan la yu'minu na'malu ala makantu inna a'milu ma muna yin nawa aikin wantaziru sannan kuma ka gaya musu ci gaba da yin dakaci su tsaya suna saurare fi dakaci na me ko dai zuwan azaba ko kuma su dakaci abinda shi ma iblis yayi musu alƙawari na cewa za a yi ai da ma Allah ya faɗa ko wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqq wa wa'adtukum ya musu alƙawari ko to wanta zuru ku kiyaye wannan alƙawarin ku saurari wannan alƙawarin inna muntazirun mu ma muna sauraron namu alƙawarin da Allah yayi mana magana akan sa shine a ranar da aka shiga an shiga an ko ɗan wuta sun shiga wuta ɗan aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wataala yake cewa wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azana mu'azzinun bainahum allahu wallahi ala zalimin yace mun samu abinda Allah ya mana alƙawari gashi a gaske kuma kun samu naku alƙawarin a gaskiyar ne su ce eh mun samu haka abun yake to saboda haka ku dakaci abinda za ku dakata kuma muna nan muna dakacin namu ko kuwa ku ci gaba da dakacin cewa sai kun ga bayan mu mu ma muna nan muna dakacin cewa sai mun ga halakar ku dan Allah ya ce mana za ku halaka tunda ba ku yi imani ba na'am
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
نعم ولله غيب السماوات والأرض فو
نعم
يتي أبن دي كبوي نسمي والأرض دي أبن دي كسد لله نعلم duk abun da ka gani na Allah ne abun da baka gani ba ma na Allah ne abun da ka san akwai shi na Allah ne abun da baka ma san akwai shi ba na Allah ne saboda haka gaibin abun da ya koyu a sama da abun da ya koyu a ƙasa duk na Allah ne wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu zuwa ga Allah ne shi kadai ake maida al-amri kulluhu baki dayansa wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu duk wani al'amari ana mai da shi ne zuwa ga Allah fa abudu saboda haka ka bauta masa shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara akan sa shi kadai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijin ka bai kasance mai rakkana ba koko mai kauda kai ba koko mai taliya ba ga abinda suke aikatawa koko abinda kuke aikatawa wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu haka mafi yawa ake karanta shi a cikin haka amma shine inda ash-shafi yake cewa wa yurja'u aw yarji'u wa yarji'u fihi ad-dammu wal-fath'u iz ala alifin ithin na nafi' ne saboda haka nafi' da kuma sai ala ainin bim ala in ita kuma ta hafsun ce da nafi' da hafsun an asim su suke cewa wa ilayhi yurja'u al-amru wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budu wa tawakkal alayhi amma sauran qur'a huwa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu wa ilayhi yarji'u al-amru wannan bil bina'i lil fa'il wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu wannan kuma bil bina'i lil maf'ul wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu gare shi ake maida al-amri baki daya wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun shi ma mafi yawa shine inda yake cewa wa khataba amma ya'maluna huna wa akhiran namli ilman amma warta'a manzila haka yake cewa wa khataba amma ya'maluna sai akai mukhataban amma ya'malun anan kaga sai akai amma ta'maluna to huna anan wa akhiran namli da karshen suratul namli shi ma kaga amma ta'malun din nan ko to sai da shi sike da sai yake cewa a waɗanda suke wannan abun ilman ayyun din ta hafsun ce sai kuma amma idan yace amma ka ta akwai amma akwai sama akwai haku da yake hada akwai suna faru da wannan ake to in kaji yace amma yana nufin da nafi'u ne da ibnu amir da nafi da ibnu amir ash-shami to sune suke cewa bi ghafilin amma ta'malun ilman kuma shi kuma hafsun an asu saboda haka da hafsu da nafi'u da ibnu amir abinda suke cewa wa mallahu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun anan da karshen suratul nahl suratul naml saboda haka wannan haka ake yin sa to wannan akwai riwayan da ibnu jarir as-sabri yake yi da isnadin zuwa ga kabul ahbar yana cewa karshen at-taura shine wannan aya ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون wannan shine karshen at-taura akwai wata ruwaya da ibnu jarir ne da sabu labar yake cewa farkon at-taura farkon suratul an'am karshen at-taura karshen suratul hud farkon suratul an'am shi ya Allah yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فدهك aka bude at-taura amma da yaran da aka saukar da at-taura ba da larabci ba haka nan kuma a karshen suratu hud shi kuma da Allah ya ce walillahi ghaibu as-samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun to kuma da shi kuma aka rufe at-taura saboda haka wannan aya ita ce aka zo karshen suratu hud alayhi salam da ita dan haka a yau mun zo karshen suratu hud alayhi salam to kamar yadda muka sani suratu hud alayhi salam ta taro abubuwa da yawa ta fara da kuranin baki na alqur'ani ta yi magana akan maganar girman alqur'ani kitabul ukimat ayatuhu thumma fusilat bil ladun hakimin khabir sai magana akan kadaita Allah Allah ta abudu illa Allah sannan manzo Allah ya ce to ni ne gargadi ne gare ku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa bashir da fadai tara kan istighfari wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in kun yi haka ya fadi zai ba ku jin dadi yu matikum matar hasana ila ajalin musamma wa yusi kullu bi fadlin fadla wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir sannan ce makoma duka zuwa ga Allah ne kuma shi yasan abinda kuke korewa ya san abinda kuke korewa da abinda kuke bayyanawa a karshe ce babu wata dabba a ban kasa sai take arzikin ta yana wajen Allah ya san matabbatarta ya san makomarta kuma duk hakan yana rubuce a cikin littafin sa baki da sannan kuma yake ta shifa Allah ubangiji shine ya halitta samai da kasai a lokacin nan ma al'arshin sa yana kan ruwa dan ya jaraba ku ya gane waye ya tofa ta aiki a cikin ku to kuma sai yake to kuma idan kuka ce idan har ka ce ku za a tashi ku bayan mutuwa sai su ce wannan abun ai sihiri ne yace kuma da za mu ce za mu jinkirta musu rayuwar nan ta azaba din wala inna qarna anhum al'azaba ila ummatin ma'dud tisti la yaqulun ma yahbisu me zai tare shi su gaggawa suke a ba su azabar ma Allah ya magana akan mutum yanda yake fantarewa idan an bashi lada idan an bashi ni'ima yayi bakaru, yayi takama, yayi ciccika, yayi girman kai. Idan kuma an canza ya kuma mai da hankali ya koma zuwa ga Allah, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya mana wannan abu. To har aka kai ga inda Allah yake magana akan cewa suna cewa ma kai kake kirkira. Yace to kuma in haka ne ku zo mana da wata sura ko da goma ne. Ku kawo su ma, ku kawo su ma waɗanda suke kagaggu. Kuma ku kira waɗanda za su taimake ku ba Allah ba. Yace ba za su iya ba ko to in baka amsa maka ba, ka sani cewa an saukar da wannan littafi ne da ilimin Allah kuma babu wani ubangiji abin bauta sai Allah din. To bayan an yi wannan, Allah ya yi magana akan wa man azlamu mimman tara ala Allahi kadiban aw kadzaba aw qala wa man azlamu mimman tara ala Allahi kadiba ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhad haula alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Waɗannan ayoyin Allah yana magana babu wanda yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya zuwa ga Allah. Waɗannan su ne za a bijiro su ga wajen Ubangiji ranar tashin alkiyama gaban shaidu. To a ce kuma la'anar Allah ta tabbata ga waɗanda suka zama sun yi zalunci. To bayan an yi wannan magana, Allah ya ci gaba da ba da misali na mutanen da suka zama masu imani da marasa imani. Shi ne inda yake cewa misalin waɗannan jama'a guda biyu ɗin nan kamar mai gani ne da mai ji, kamar mai gani da mai ji ne, ko ko kamar makaho da kurma. Za su zama daidai? Ba za su zama daidai ba. Alaysa yani basara? Ba za su zama daidai ba. To a fala tazakkaru yanzu ba za ku asku ba. To daga nan sai tsunduma ya ba mu labarin kissan Nuhu, bayan ya gama sai ya halakar da su an yi tufana, ta tabbato akan jirgin ruwa, ɗansa ya kira ɗansa ya shigo. Ya ki shigowa, ruwa ya gama da shi, aka ce ƙasa ta hadiye ruwanta, sama kuma ta kame, wa qila ya ardu da ima aki wa ya sama wa aki. Bayan sun gama yi masa wulaƙanci, sun gama yi masa cin mutunci, sun gama yi masa izgili, suna cewa yana yin yanzu ya koma matsayi ko ya zama kafinta. Aka gama wannan, aka halakar da su. Allah ya ba mu labarin kissa Hudu da mutanen Hudu da adawa da irin girman kan da suka yi, har cewa suka yi ai wannan surutun da kake yi ma, watakila iyayen gidinmu ne suka taɓe ka da wani abu na mummuna, suka fara taɓa ma hankali, suka fara taɓa ma ƙwaƙwalwa, shi yasa kake irin wannan surutun. Su ma dai suka yi lalatar su, Allah ya dama da su. Aha, walamma za a muna na zaina Hudan wallazina amanu ma'u bi rahmatin minna wa najaynahum min azabin ghaliz. Muka halakar da su. Daga nan aka ba mu labarin Samudawa mutanen Salihu. Su ma da gwagwarmayar da aka yi, da ƙin Salihu da suka yi, da soke taguwa da suka yi, da watan datta da suka yi, da wulaƙancin da suka yi, a ƙarshe su ma ba su fi ƙarfin Allah ba. Falamma jaa amruna nazzayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma'idh inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-'aziz wa akhadha allazina zalamu as-sayhatu fa atuu fi diyarihim jazaa'an shikara. Aka musu farka musu tsawa, aka farka musu wannan ihun nan da nake magana a kai, shi ma aka gama da su. Daga nan Annabi Ibrahim ya yi baki, ya kawo ɗan maraƙi aka jifi, saboda ba mutanen da ba baƙin nasa ba masu cin abinci ba ne. Annabawa ne suka ce mun biyo hanya ne, muka ce bari mu maka bishara. Aka mar bishara, matarsa ma tana nan zaune, aka ce mun miki bishara da ɗa namiji mai suna Ishaqa. Bayansa mun miki bishara cewa zai girma har ya haifi ɗa ɗan ma sunansa Yaquba. Kuma mun wuce gaba, za mu je mu halakar da wancan alƙarya. Ya za ku halakar da wannan alƙarya bayan akwai mutane a ciki? Ludu yana suke ce mun san wanda ke ciki, za mu je. Suka je wajen Ludu, ya yi baƙi, hankali ya tashi saboda ya san halin mutanensa. Suka zo za su iya shege. Suka ce su Jibril, suka ce masa kai Lulu inna rusulu rabbik, mu fa manzanni ubangijinka ne, lan yasudu ilayka ba kai wajen ka ba ma ballantana mu. Amma abinda muke so da kai bidare ka yanki dare ka tafi da kai da iyalinka. Kar wanda ya waya matar ta kan ita za ta halaka tare da su. Yayin da lokacin ya zo, ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil, muka mai da saman ta koma tsaka, kasan ya koma sama, muka ci gaba da yi musu ruwan wuta. Haka muka yi musu ruwan wutar ga su ne wata tana jin wata, kuma kowace da alama ruwan duwar watsin wuta din, kowace an mata alama an sa sunan mutumin a ciki. Kuma aka ce garin bai yi nisa ba da azzalimai, ko azabar ba ta yi nisa ba da azzalimai, ko zamanin bai yi nisa ba da azzalimai. Sannan aka je labarin Madina da mutanen Shu'aibu, su ma an ce sun yi shege, suna tauye mudu, suna tauye ma'auni, kuma suna tauye mutane dukiyarsu, suna yi musu coge. Kamar yadda mutanen Ludu su can suke yankan tafarki cikin abin da suke yi, suna aikin alfasha, su ma ga irin abin da suke yi. su ma a ƙarshe ne suka ci annabi Shu'aibu, suka gaggara mar maganganu marasa kyau, su kuma su ma kaiha ta kama su, amma su kuma wannan a lokacin tsawa ce aka yi musu. Shi kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa walamma za'a amruna najjayna Shu'aiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhazati alladhina zalamu sayhatu fa aqu fi diyarihim jafimin, kuma suka wayi gari durƙusassu sun mutu sun kifu da fuskokinsu kamar ba su rayu a duniyar ba. Sai aka ba mu labarin kisar annabi Musa alaihi salam, shi ma aka faɗi irin abubuwan da aka yi, mutanen sa da aka kawo su duk da an ba su hujjoji da mu'jizoji sai suka ƙi al'amarin annabi Musa, suka bi Fir'auna. Shi kuma al'amarin Fir'auna ba shi ne yin al'amari ba ne, don zai jagoranci mutanensa ne zuwa ga wuta ranar tashin alƙiyama ya bi da su ta cikin wuta ɗin, kaga ko tur da inda za a shiga, kuma an bibiye su da tsinuwa a nan rayuwar duniya da gobe kiyama. Haka za a aike musu, yace to ko ai tur da kyautar da za a musu in ta zama ta tsinuwa ce da la'ana. Sannan Allah ya ce manzo Allah, to wannan fa abinda muka baka labari wani abu ne daga littafi, daga labarin alƙaryun da suka gabace ka. Cikin alƙaryun nan akwai wanda take tsaye, wato akwai kufayinta in an zo za a gani, akwai wata take a girgirbe a kwantota babu ko kufayin ba. Yace amma duk da muka kashe sun nan fa ba zalunta su muka yi ba, su ne suka zalunci kawunan su. Kaga iyayen gidin da suke bauta ba Allah ba, bata musu maganin komai ba yayin da al'amarin Ubangijin ta zo na azaba, kuma abin bai kara musu komai ba sai halaka da asara da tabewa. Yace haka dama Allah yake yi wa alqaliyu idan sun yi zalunci, domin kamun Allah kamu ne mai radadi mai tsanani, ba wanda ya isa ya kwace shi. Ehe, inna aqlahu alimun shadid. Yace sannan wannan abin da muke baka labarin sa ayoyi ne ga mutanen da suke jin tsoron azaban lahira. Ranar lahiran nan rana ce wacce kowa da kowa zai haɗu a wajen, kuma kowa zai zo wajen da mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da mutanen da na yanzu, da haka za a haɗu a wajen ne. Zalika yawmun mashhur, yace da muka yi jinkirinsa ba mu yi jinkirin ba ne don wani abu, sai don saboda akwai lokacin da muka ƙayyade sai duniya ta yi wannan lokacin, sannan mu tace ta. Yace to ma'alu akiru illa li ajalin ma'dud, yace ranar da zai zo din ba wanda ya isa ko magana ya yi ta da izinin Allah. Yace mutanen za a kafa su kashi biyu, akwai shaqi akwai sa'id. Waɗanda suka zama masu sha'awa su ne ɗan wuta, za ka ji suna kururuwa, suna shasheƙa, suna gumfa irin ta jaki, za su dawwama a cikin mazamar dawwamar sammai da ƙasai sai abinda Allah ya so. Kuma Allah mai iko ne akan komai, mai aikata abinda ya ga dama ne. Waɗanda suka zama masu arziki kuma suna cikin aljanna, su ma madawwama zama a ciki. Haka Allah zai ta ba su ni'imomi wanda babu yankewa, domin hakan Allah ya so. Yace dan haka kar ka zama cikin shakku, ko kace mu mai shakku, kar ya shakku a cikin abinda waɗannan mutanen suke aikatawa. Ba wani abu suke bauta ba sai abinda iyayensu na farko suka bauta, kuma kowa sai mun cika masa abinda ya aikata ba tare da mun tauye ba. Wa inna la muwaffihum nasibahum ghayra manqus, sannan sai Allah kuma ya saka cewa mun ba wa annabi Musa littafi an yi sabani a ciki, da ba dan kalmar Ubangiji bane cewa ba zai halakar in lokaci bai yi ba, da ya yanke hukunci. Amma dai suna cikin shakku wanda yake sa su kokonto a ciki. Yace kuma ko da wani lokaci ba wani abu muke yi ba sai mu nuna maka cewa Allah zai cika maka ayyukansu ne baki daya, domin shi Allah masani ne mai ba da labari akan abin da suke aikatawa. Wa in kullu lamma la yakunna rabbuka amaluhum innahu bima ya'maluna khabir. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace to kuma ina so in gaya muku cewa a samu istiqama a ko da wani lokaci. Kar a ce za a kauce, ka gaya wa waɗanda suke tare da kai da waɗanda suka tuba tare da kai su ma su yi haka, domin Allah masani ne mai gani a kan abinda suke aikatawa. Kuma kar ka tayi zuwa ga mutanen da suka yi zalunci, in kun yi haka wuta za ta iya shafar ku. Ana magana da al'ummar annabi Muhammadu ne idan saƙo ya zo wajensu. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, babu wanda ya isa ya kwace ku, babu ku da majikin lamarin da za su kwace ku ba Allah ba. Kuma sannan ba za a taimake ku ba, sun malatu sanu. Sannan aka ba mu labari akan a tsaye da sallah jefannin muni, mun ba da labarin waɗannan tarafai na harijin nan, an ce asuba ce da azahar da la'asar, wa zulafan minan lai magariba ce da isha'i, ko ko an ce azahar ce da la'asar, wa zulafan minan lai magariba da isha'i da asuba, ko ma dai mai ya haɗa kamsu salawat baki ɗaya, domin aikin alkhairi ne an faɗaita da mu a kan sallah, kuma kyawawan aiki yana tafiyar da munanan aiki. Wannan wa'azi ne ga masu wa'azuwa. Sannan kuma Allah ya ce manzo Allah ya yi haƙuri, domin Allah ba zai bunzutar da ayyukan wanda ya kyautata aiki ba. Allah ya ce me zai hana ba za a samu ba, me ya hana a samu daga cikin wasu alƙaliyu da suka gabata tarekun da suka gabata na al'ummai, a samu waɗansu mutane masu sauran imani da hankali da tunani su rika hana a rika yin aikin banza da aikin ta'adi da ƙanna da fasadi. Ba samu haka ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu, amma waɗanda suka zalincin mafi yawa sun bibiyi abin da aka je da su daɗi na duniya, kuma sai suka zama su ma masu laifi. Ya ce Allah baya halakar da alƙarya, muddin alƙaryar mutanen da ke cikin wannan alƙaryar sun zama kanto suna yin nagarta suna yin gyara, baya halakar da su don kafircin su in mun ɗauki bizulmin da sunan shirka, ko ko ba zai halakar da su don zalunci ba. Alhali mutanen garin ba sa yin komai, wato in shirka suke yi zai halakar da su ne, amma sai in sun ƙara da wani aiki na ta'adi kamar yadda waɗansu al'ummai da baya suka yi. In kuma ba haka ake nufi ba, to Allah baya halakarwa don zalunci, musamman idan mutanen sun zama suna yin gyara ba ta'adi suke ba. Sannan Allah ya ce inda Allah ya ga dama da zai sanya dukkanin al'umma baki ɗaya su zama al'umma ɗaya, amma ba haka ya so ba, don haka ba za su bushe ba suna masu saɓani sai wanda Allah ya ji ƙai. Saboda hakan ne ya halicce su don ya saka musu ɗin, ya ba wa ‘yan wuta su tafi wuta, ya ba wa ‘yan aljanna su zama ‘yan aljanna, ko kuwa don fi saɓanin ya halicce su don a bayyanar da mai gaskiya da mai ƙarya, ko ko don ya yi musu rahama ya halicce su don ya zama rahama su ta tabbata, ko kuwa don a cikinsu akwai shaqiyun akwai sa'id ne shi yasa ya halicce su, ko ko don ya tara su a ranar sakamako ne zalika yawmul mad'uun nas dan haka wa zalika khalaqahum. Kuma kalmar ubangijinka ta cika na cewa lalle fa sai Allah ya cika wuta da ya cika jahannama da aljanu da mutane. Yace to kuma dai baki dai in mun hada muna baka labarin annabawa ne dan mu kara tabbatar da zuciyarka akan wannan abun, kuma gaskiya ya zo maka a cikin wannan kuma da wa'azi da tunatarwa ga masu imani. Sannan yace ka gaya wa mutanen da ba su imani ba, ku je ku ci gaba da aikin ku, mu ma muna nan muna namu aikin, kuma ku je ku ci gaba da dakatin abin da kuke dakati, mu ma muna nan muna dakatin abin da muke dakati. Sannan sai Allah ya rike surar da abin da ya fara da ita, kadaita Allah tauhidi, yace abin da yake koye da sama da ƙasa baki ɗaya, wanda ka sani da wanda baka sani ba na Allah ne, kuma gare shi ake mai da dukkanin al'amurra, dan haka ka bauta masa shi kadai, wa tawakkal alaihi ka dogara akan sa shi kadai, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna, ubangijinka shi bai zama rakananne ba da abin da suke aikatawa ko ko abin da kuke aikatawa. Wannan shine karshen suratul Hud alaihi salam. Dan haka yanzu zamu shiga suratul Yusuf.
Na'am.
Alhamdulillah, to gobe Allah ya kaimu zamu shiga suratul Yusuf ahsan al-qasas insha Allah.
Gracias.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا مع حياتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.